Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 10625 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya sauraron mu ta tashar gidan radio Alpha dake Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ladan Ibrahim. A yau muka sake shigowa muna jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin hukumomi na kawo ƙarshen kai ruwa rana tsakanin manoma da makiyaya a sassa daban-daban na Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, Nasir Amir Hausawa zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako da suka hada da batun kisan kai kan mai uwa da wabin nan da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar Florida. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu aure assalamu alaikum. Iyayen yaran da aka sace a jihar Yobe dake arewacin Najeriya waɗanda suka ce yaran su mata da yawan su kai 100 har yanzu ba su samu labarin su ba bayan wani hari na ƴan Boko Haram da aka yi, suna ƙara nuna fushin su da kuma damuwa akan wannan lamari. Jami'an gwamnatin jihar Yobe sun ce ɗaliban mata su 50 ne har yanzu babu labarin su sakamakon wannan hari na maraicin Litini a makarantar su dake garin Dabci. Kuma tun daga wannan lokaci ne aka yi ta samun bayanai masu karo da juna akan ko ɗaliban nawa ne aka tabbatar ba su ɓace ba da kuma yawan waɗanda har yanzu babu labarinsu. Da farko ma jami'an 'yan sanda da na ma'aikatan ilimin jihar cewa suka yi ba wasu ɗalibai da aka sace illa kawai suna cikin daji ne suna ɓoyewa bayan da aka kai musu hari. Dama dai jami'an gwamnatin Najeriya sau tari idan irin haka ta faru to ba su faye ba da bayanai sahihai ba. Idan dai ba a manta ba, a ranar Laraba ne sojojin Najeriya suka ce sun samu nasarar kwato yaran har su 76, amma kwaram sai jiya sa'ilin da gwamnan jihar Ibrahim Gaidam ya kai ziyara na gani da ido a makarantar yake shaidawa iyayen yaran cewa ba gaskiya ba ne labarin da sojojin Najeriya suka bayar na cewa sun samu nasarar kwato yaran, ashe ko guda ma ba su karɓo ba. Jiya Alhamis ne kasar Rasha ta bayyana irin kin yardanta da wani sabon daftarin kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a fadin kasar Siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa kan garin Gauta. A wani zama na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kasar Rasha ta buƙaci a yi, jakadanta ya yi watsi da wannan neman tsagaita wuta da kuma buɗe hanyoyin kai agaji da kwashe marasa lafiya a zama abin da ba zai yiwu ba. Wakilin kasar ta Rasha Vasily Nebenzia ya faɗa wa wakilin kwamitin sulhu cewa ku saurara ku ji abin da kuke bukata, ba wai babatu masu daɗin ji ba ne, a'a shawara muke so wadda za a iya ɗauka wadda kuma za ta zo daidai da abin da ke faruwa na zahiri. Don haka kwamitin sulhu na bukatar cimma shawara wadda za a iya aiwatar da ita, ba wai ta neman suna ko kuma wadda ta dace da zahiri ba. Nebenzia ya soki irin labaran da ake yadawa dangane da matakan soja da gwamnatin ke dauka kan tungar 'yan tawaye ta gabashin Gauta, ya kuma bayyana shi a matsayin wani kamfe da ake da niyyar yin ganin an bata wa kasar Siriya da Rasha suna kamar yadda aka yi a wani lokaci can baya. Hawa kuma ya soki kungiyar farar hula wadda aka fi sani da suna White Helmet da cewa tana da kyakkyawan dangantaka da 'yan ta'adda kuma tana aiki kamar wata kafar bada labaran ƙarya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu. Ya ce yana so ne ya zamanto kashi 20 zuwa 40 na malaman makaranta da suka samu horaswa sosai kawai za su mallaki bindiga a ɓoye cikin makarantu domin durƙushe ire-iren hare-haren da ake kaiwa a makarantun, a lokacin da yake amsa wata tambayar muryar Amurka a ƙarshen wani taron tattaunawa mintoci 55 akan irin yadda ake harbe-harbe a makarantu a fadar ta White House. Shugaba Trump ya ce malaman da suke so ne kawai za a ba bindigan, kashi kaɗan kawai cikinsu za su samu, amma suna da yawa da zaran an yi haka nan take irin wannan bala'in zai kawo ƙarshe. Gazprom ya ce daga yanzu ma zai tabbatar sai an gudanar da binciken kokop ga duk wani wanda zai sai bindiga, haka kuma za a daga shekarun mallakarta daga shekaru 18 zuwa 21, sannan za a haramta sayar da wani injin irin injin da ake makalawa jikin bindiga domin kara mata saurin fitar da harsasai. Yace ba shakka muna son mu tabbatar cewa an yi wani abu game da wannan lamari, shugaban na Amurka ya faɗa wa jami'an gwamnati da ma sauran jama'ar gari. Haka ne Sa'ilin Gana wanda yi da su a fadar White House ta gwamnatin Amurka yace ba abin da yafi kare yaranmu muhimmanci. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu na ci gaba da tace duk wani labari da wata kafar yaɗa labarai za ta fitar tare da takaita ƴancin faɗin albarkacin baki. Rahoton mai taken ƴancin bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki na ƙasar Sudan ta Kudu yana gargaɗi da takaita damar bayyana ra'ayi, wanda kuma wannan yana matuƙar tasiri ga ƴan ƙasa. Wannan yasa ake ƙara samun rigon bayyana ra'ayi a cikin ƙasar.
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto labarai. Toma da labarin mu bude taskar hotannin namu da yunkurin rundunar sojin Najeriya na kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya da ke janyo asarar rayuka a sassa daban-daban na ƙasar. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, inda ke jaddadawa dakarun rundunonin sojin da ke atisayen tseren bera a wasu daga jihohin da ke tsakiyar Najeriya, cewar baya sa ran sojojin za su sa ido ba tare da ɗaukar mataki mai zafi ba, yayin da suka fahimci ƙarar cewar wani ko wasu ƴan bindiga na yin barazana ga rayuwar jama'a ko ma ga su kansu sojojin. Tun da farko sai da kwamandan dakaru na musamman na Brigade na 777, Brigadier General Clement Akeri, ya ce gabanin fara wannan atisaye sai da aka ɗau wasu matakai na sirri. An tura jami'an da ƙin asiri na soja kafin fara atisayen don zayyana irin matakai na asiri da ake buƙatar ɗauka. Aka kuma sa ido a baki ɗayan wannan yanki. Kakakin rundunar sojojin Najeriya mai barin gado, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, tun da farko ya shaida mana cewar an ɗau matakai na musamman don kare haƙƙin bil Adama, yayin wannan atisaye da ake yi a jihohin Benue da Taraba da kuma ya ƙunshi jihohin Kogi, Kaduna, Niger da Nasarawa, domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma, satar mutane, satar shanu, fashi da makami da ma wasu manyan laifuka.
Akwai jami'ai waɗanda suke kula da haƙƙin bil'adama. Tun daga sanda za a yi tanadin wannan abu, ana horarwa mai kyau yadda kowane soja, kowane hafsa zai tsaya akan ƙa'ida aiki kamar yadda aka tanada. Mataki na farko kenan. Na biyu, sannan su waɗannan jami'ai suna nan suna aiki na kula da haƙƙin bil'adama, wato human rights. Baya ga su, ana tuntubar su kansu mutanen da ake aiki domin su, wato su al'ummar gari. Akwai matakai da dama da aka ɗauka. Abinda muke so dai kawai mu tabbatar mu da jama'a, muddin mutum yana bin doka da oda, kada wani abu ya sha mashi kai ko kuma ya ji wata fargaba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura. Mije
kama sa adawa sai bari zo soja wa cikin dawa filin daga
gangane. Kuma da wannan matsalar ne gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta sa ido kan harkokin manoma da makiyaya a fadin jihar. Gwamnan jihar Abiola Ajimobi ne ya bayyana haka a wani taron masu ruwa da tsaki a harkokin noma da kiwo, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana.
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce dole ne a kafa wata hukumar sanya ido. Rundunar Operation Boss za ta iya kuma wannan hukumar sanya ido a lokaci-lokaci za ta rika zagayawa ko ina a fadin jihar Oyo don tabbatar da cewa babu masu aikata laifuffuka kamar masu satar shanu da ke fakewa da cewa makiyaya ne. Abiola Ajimobi ya ce gwamnatin jihar za ta yi wa makiyaya da dabbobinsu rajista kuma duk makiyayin da aka ma dauki da makami za a hukunta shi haka ma gwamnati na jihar Oyo ya bayyana niyyar gwamnatin sa ta sama wa makiyaya wurin kiyo don wanzar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi a wajen taron commissioner yan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude ya ce a cikin rikice-rikicen makiyaya da manoma na mako biyu da sun ka gabata yayi sanadiyar mutuwar mutane tara.
In the last 2 weeks we have 9 dead bodies that were yet to
commissioner yan sandan na jihar Oyo Abiodun Odude ya ce murungumi zaman lafiya mu daina kashe kawunan mu a cikin mako biyu rikice-rikicen ya haifar da mutuwar mutane tara wanda ba za su komo ba amma rundunar yan sanda da jami'an tsaro suna nan daram kuma za su yi aikin su bangarorin makiyaya da manoman sun nemi da a zauna lafiya da juna kana suna godiya ga gwamnatin jihar Oyo da ta hada wannan taron zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma idan ba a manta ba gwamnatoci da jami'an tsaro a Najeriya suna ta kokarin samun maslaha a game da rikice-rikicen makiyaya da manoma a jihohin Najeriya da dama Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya zama lau lafiya
haka yake to sai kuma ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji haka yake to yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya da ke aiki a cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma da ake kira Sitad a takaice. cibiyar da ke koyawa mata masu ƙananan sana'o'i yadda za su yi amfani da kafofin sadarwar zamani don sana'arsu. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, Maryam Haruna ta faɗi cewa kafar sadarwa hanya ce mafi sauki da mata masu ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita wajen tallata kayayyakinsu. Ga yadda hirarsu ta kasance.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Maryam Ado Haruna, jami'a ce daga cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa cigaban al'umma, wato Center for Information Technology and Development, CITED.
Shin waɗannan kafofin sadarwar ta ya mata masu sana'a za su yi amfani da shi wajen inganta sana'o'insu?
To dai da farko na magana ita internet, kaman kin ga duniya ce a tafin hannun mutum. To tabbas mata masu yin ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita internet ɗin su bunƙasa sana'o'insu. Misali, in takalmi kike yi, ko kuma ƙunshi ma kike yi, ko kuma saƙa kike yi, ko dai wani abu makamancin haka, za ki iya ɗaukan shi, ki ɗauke shi a hoto yayi kyau. Akwai groups a WhatsApp, akwai groups a Facebook, duk wani abubuwa da muka sani manhajojin nan, ko a Instagram inda ake saka hotunan, zaki iya sawa, zaki iya sa adireshin ki da number ki ta waya da zaki iya amfani da ita a same ki. To mostly dai in zaki amfani da sai ki samu number kwaya daya, ko kuma wani adireshin shagon ki wanda anan za a same ki domin wannan sana'ar, ba wai dan a same ki kai tsaye ba. To zaki iya amfani da wannan, ki rubuta akai. Akwai applications online da yawa, ko kuma kwanan nan ma kin ga can cibiyar tamu akwai wani training da muka yi wa mata, mun gayyato mata 'yan ƙasar shekara 30, mun kukkoya musu sana'o'i da za su iya yi da internet ɗin daban-daban, kama daga wanda suke yi haka nan offline, kamar yadda na kwatanta miki, kamar
sana'o'i, ko kun koya musu yadda za su yi amfani
da mun koya sana'o'in da za su iya yi a internet ɗin. Mun koya musu, akwai apps, kin ga yanzu misali ni ɗin nan zan iya zana in invitation card ne, in compliment card ne, haka na gurin aiki zan iya yi, da application na gashi nan, in flyers ne zan iya yi, ba sai na je na sa wani yamba, kuma idan biya ba shi da wahala, application ne kawai gashi nan online. Daga koyan na je na fara ciniki da wanda ke ce mishi na sayi abu a gurin shi, sai na ga ya bani compliment card din shi, nake cewa na iya wannan abin, yake cewa in yi musu. Kuma tunda abin mai sauki ne, zan yi a farashi mai sauki, in IV ne, wato invitation card, katin ɗauran aure haka nan, ko na biki, duk za a iya yi da wannan application ɗin nan. Sannan za ka iya designing app wa mutum, kin gane? So mun koya musu sana'o'in da za su yi da ita internet ɗin, sannan kuma mun koya musu dabarun da za su yi amfani da shi idan suna yin offline sana'a. Misali,
yawa abin da nake zance da ki waɗanda suke sana'o'in nan kuma da basu waye da kafofin sadarwa ba, ta yadda za a wayar musu da kai har su zo su amfani da wannan
abu ne mai sauki. Misali, yadda dai kike ki ɗauki hoto ki saka Facebook ko WhatsApp, ki nuna wa duniya makamancin haka.
Akwai groups da idan kana sana'a za ka wawwatsa su. To waɗanda ba su taɓa yi ba, kawai yanzu suka fara shiga, ta yaya za a yi su san waɗannan groups ɗin?
To kamar kin ga Facebook, kawai za ki ɗan tafa suna ne. Misali, za ki ga ki sa matan arewa, ko ki saka wani dai suna, wani irin ya danganta da irin group ɗin da kike son ki shiga, za su lissafo miki ga sunan barkatai. In a Instagram ne haka, da kin ɗan tafa wani suna, ko matan arewa, ko girke-girke, ko wani abu dai makamancin, zai lissafo miki su da yawa, sai ki zaɓi wanda kike so. Zaki ƙoƙarin ki joining wannan mai group ɗin, ita admin ɗin za ta duba request ɗinki, in ta ga kin cancanta za ta accepting ɗinki, sai ki shiga wannan group ɗin. So kin ga kuma kamar yadda na faɗa application ɗin nan, in kika iya designing application, zaki iya yin ɗaukar hotunan takalman da kika haɗa, ko kuma a'a kitso ne da kike yi wa mata in salon gare ki, zaki ɗauki hotuna kala-kala, sai ki zana application.
To yanzu yayin da wasu duniya suke zancen sai a kafofin sadarwa, ta ya mata ba za su tsorata da hakan ba?
Yana da matukar muhimmanci kafin ki fara social media din, ba ma mata masana'a ba, mata in general gaba daya, ko kuma in ce duk mutane in general. Ko zaki fara Facebook, yau zaki soke Facebook a wayanki, zai baki policy settings, zai baki terms and conditions, ya kamata ki tsaya ki karanta, ki bibiya, ki ji me aka ce kafin ki accept. Sannan in kin shiga Facebook, akwai tsari, tsare-tsare inda zaki je ki settings din ki, kamar inda sana'a kike, zaki bar phone number a gurin da addressin inda za a sassame ki, amma akwai information inda bai kamata a ce kina bayarwa ba saboda tsaron mutuncin ki, ko kuma tsaron ki dai na gabaki daya. Akwai browser, misali, bai kamata kowane abu kika samu, ko kuma kowane link kika gani kike bi ba. Idan an turo miki friend request, ko kuma mutun yana so zai sai abinki, ki tsaya ki bibiya. Akwai inda fara matuka a cikin internet.
Zaki iya gaya mana kaɗan daga cikin alfanun da mata masu sana'a suka amfana?
To kin ga yanzu misali ina yin saka gila a gida nake banda kudin da zan je gidan radio in tallata in ce gashi nan ina sai da abu kaza banda kudin da zan je gidan TV ko jarida in buga a jarida amma da internet din nan zan iya buga mutum in a London yake gani yake so akwai hanyar da zake biki tura mishi ba sai kin dinga bi layi layi kina tallaba mutane kawai suna gani za su a ina so kuma ki aika musu ko kuma su zo su karba
Jama'a masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar ta Maryam Ado Haruna da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Daura daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda sai kuma sharhin jaridin Amurka ga Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya musanta baiwa malamai makamai a makarantu domin tsayarwa ko kuma dakatar da ƙarshen harbe-harbe. Ranar Alhamis ne shugaba Trump ya kara tunaninsa na baiwa malamai makamai. Tunanin da yayi ta yi a lokacin da aka yi zaman tattaunawa tsakaninsa da waɗanda suka tsira da rayukansu a harbin kan mai uwa da wabi da ya faru a makarantar sakandare ta Parkland da ke jihar Florida. A wasu jerin rubuce-rubuce da yayi a Twitter da safiyar Alhamis, Trump ya bayyana tunanin ƙarin shekaru ga waɗanda za a iya sayarwa da bindiga da ya kai shekaru 21 gami da ƙarin bincike akan mai siya sannan a haramta siyar da inji da ka iya mai da bindiga ta sarrafa kanta. Amma kafin ya jero waɗannan shawarwari shugaban ƙasa ya yi rubutu a Twitter har sau huɗu domin ƙoƙarin kare shawarar da ya bayar ta barin malaman makaranta da su ɗauki makamai. Wata shawara da nan take malaman makarantar sakandare ta Parkland da suka yi gaba da gaba da harbin kan mai uwa da wabin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 suka ƙalu. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken Barack Obama ya faɗa wa ɗalibai masu raji, mun daɗe muna jiranku kuma muna goyon bayanku. Labarin ya ci gaba da cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da ƙoƙarin ƙananan yara da suka yi tattaki don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan bindigogi. Kwana ɗaya bayan ɗaruruwan ɗalibai a faɗin Amurka sun fita daga ajujuwansu domin neman tsaro a makarantu, Obama ya bayyana goyon bayansa ya ce wannan abu ne mai ƙara ƙwarin gwiwa. Ganin yadda matasan masu kwazo da rashin tsoro suka tashi tsaye domin neman haƙƙinsu na neman tsaro. Tattakin da shirin ƙoƙarin mai da duniya yadda ya kamata ta kasance, Obama ya rubuta a Twitter, mun daɗe muna sauraron ku kuma muna goyon bayan ku. Haka ita ma uwar gidan tsohon shugaba Michelle Obama ta rubuta a Twitter inda ta ce ɗaliban na Florida sun burge ta. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken Amurka ba za ta iya kai ɗauki da sauri idan wata masifa ta afku a Alaska da Hawaii ba. Labarin ya ci gaba da cewa Amurka ba da shirya kan kai ɗaukin masifa a Hawaii da Alaska ko kuma wani tsibiri da ke yankin tekun Pacific ba, kamar yadda za ta iya kaiwa a cikin doron Amurka a cewar dakarun injiniyoyin sojojin Amurka. Tsibiri irin su Guam zai iya fuskantar wahala idan har ƙaddarar da ta faɗa akan Puerto Rico ta same su, kamar yadda mazauna Puerto Rico har yanzu wasu daga cikinsu ba su da wutar lantarki bayan watanni 5 da mummunar guguwar Maria ta afka kan tsibirin. A sauran faɗin Amurka, dakarun na da shirin kota kwana na kai agajin gaggawa da generator domin samar da wutar lantarki da ma'aikatan cire baraguzai da sauransu. Wannan shiri babu irinsa domin Puerto Rico, inda kogin Caribbean ya bada matsalar kai agajin da wuri a tsibirin. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda a nan agogo mu ke cewa karfe 2:19 na asuba. Sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana shirkur Baban Radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Muryar Amurka muna jinjina muku kuma muna yaba muku dangane da damar da kuke ba mu ke bayyanar ayoyin akan abubuwan da ke ci muna tuwa ƙwarya musamman a ƙasar Nigeria ko kuma ƙasashen waje. Da farko ina kira ga gwamnatin mu, gwamnatin jihar Kebbi, don Allah ta yi wa annabi ta gyara muna wani hanyar mu da ta su daga ba saura zuwa ba wada, saboda mu jama'an Matankari nufawa a tsara da sauran tsayukan da ke gaba ki daya. suna rayuwa ne akan wannan hanya saboda Allah da Annabi ake kuma gudu ka duba ka gyara mun wannan hanya.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Mu al'ummar jihar Yobe murna ya koma ciki. Mu al'ummar jihar Yobe shekaran jiya muna ta murna akan cewa sojojin Najeriya sun kubuto da waɗannan ƴan mata da aka sata a makarantar sakandare ta garin Dabce. Sai muke samun sabon labari na cewa ai waɗannan ƴan mata ba a kubutar da su ba, inda gwamnatin jiha ta bayyana wannan rahoto inda ya faɗa a kunnen duniya baki ɗaya akan tabbacin lalle yaran nan suna hannun waɗannan yara, tunda ba a same su ba, tunda ba a san inda suke ba. Gwamnati ta tabbatar da haka. Don haka ya kamata al'ummar jihar Yobe da ma Najeriya baki ɗaya, ina roƙonku ya kamata mu yi wa waɗannan yara addu'a. Shi ne kaɗai hanya da mafita. Mu rinƙa roƙon Ubangijinmu Allah, Ubangiji ka kubutar mana da wannan yara cikin kwanciyar hankali da lumana. Mu roƙi Ubangijinmu dukkan sallar da muka yi mu zauna mu roƙi Ubangijinmu. Rabbana ya Allah, Allah mun roƙe ka ba don halinmu ba, Allah mun roƙe ka, Allah ka kubutar da waɗannan yara cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah iyayensu, waɗannan iyayensu halin da suke ciki, Ubangiji Allah ka ƙara musu haƙuri, Allah ka ƙara musu haƙuri.
To madalla, kafin mu ƙarƙare bari mu ji wannan saƙo.
Ya Allah, ya Allah na huka.
A nan ka suna mun yi rekodin din case na fiyare sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
In ka mare ni daidai ne in mare ka, tunda dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki iduwa ɗauki naka, ka ɗauki haƙuri a ɗauki naka, don me in kai mari ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su gyara ba, ka ga lalle ne su rike mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne, babu makaranta ko daya wadda za a ce ɗalibai na zuwa.
Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Ai ba shi kaɗai aka yi wa ba, akwai mamonitan da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin Domin Iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da. Umwadi koka umwadi.
Za ku kuma iya samun duk bayanai da kuma shirye-shiryen da muke kawo muku a wannan shiri na Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Alhamis ne mai bincike na musamman a nan Amurka Robert Mueller ya gabatarwa da kotu takardun wato ƙarin tuhuma akan tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba Trump, wato Paul Manafort, da wani jami'in yakin neman zaben na Trump mai suna Richard Gates. Tuhume-tuhumen da a yanzu suka kai har 32 sun karu da wata tuhuma na ƙin biyan haraji da aka tazamba don karɓar rance a banki. Da dama tun fari an tuhume su da laifukan batar da sahun kuɗaɗe, sai kuma ƙin yin rajista a matsayin wakilan ƙasar waje dangane da ayyukan da suke yi na kare muradun 'yan siyasa masu goyon bayan ƙasar a Rasha a Ukraine. Jiya Alhamis ne ƙasar Rasha ta bayyana ƙin yardanta da wani sabon daftarin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nema a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a faɗin ƙasar Siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa kan garin Gauta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da marahotanni da muke kawo muku a shafinmu na internet. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.